أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cikakken yabo da godiya su tabbata ga Allah Maɗaukakin Sarki mai kowa mai komai, wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya kaddare mu da ganin wannan yammaci na Lahadi, daren Litini 2 ga watan Al-Muharram, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444, daidai da 31 ga watan 7 miladiya shekara 2022. Kamar Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa take kaddara mana haduwa a wannan wuri mai albarka, a wannan masallaci na Usman bin Fodi, a wannan gari na Wara, domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Ahkamul Jana'iz na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah Maɗaukakin Sarki ya yi masa rahma. A jiya mun fara bayani ne akan ɗaya daga cikin abubuwan da malam yake cewa shari'a ta hana a yi a makabarta, wanda shi ne na 11, wanda shi ne safaru ilaiha. Mutum ya yi takanas daga garinsu ko daga ƙasansu ya tafi zuwa wata ƙasa ko wani gari domin ziyartar wata makabarta ko wani kabari, wannan ma yana daga cikin abin da shari'a ba ta yadda ba, ta hana. In dai har za ka ɗaura aya ne ta musamman ga ita iya ga hawa abin hawa, to an hana. Amma in makabartan a garinku yake, in kabarin a garinku yake, wannan dama sananne ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da ziyartar makabarta. Amma takanas daga garinku zuwa wani gari ko daga ƙasarku zuwa wata ƙasa, wannan kan shari'a ba ta yadda da shi ba, yana daga cikin abin da shari'a ta hana. Wurin ƙoƙarin tabbatar da wannan cewa haka ne, malam ya kawo hadisai daban-daban da suke tabbatar da haka. Kalla, mun kawo hadisai guda 4 waɗanda suke tabbatar da haka. Kuma malam ya ƙoƙari ya nuna mana hadisin da aka kawo, misalin hadisin la tashuddu rihala illa ila thalathati masajid: Masjidul Haram wa Masjidul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Masjidul Aqsa. Malam ya kokari ya tabbatar mana da cewa a karkashin wannan hali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya ce wa kada mutun ya daura kayansa siddista daga garin fiti sai ya je wani masallaci na musamman yaje sallah a can wannan bai dace ba sai waɗannan masallatai ya guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa masallacin harami masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina da kuma Masjidul Aqsa ya kokari ya tabbatar da cewa da yawa daga cikin hatta sahabbai sun je akan haka da tauna akan ainihin Abu Busra da kuma Ibn Umar duk sun je ne akan cewa wannan hadisin ya kunshi hatta ba wai ya takaita hani ya takaita da ziyartar wani masallaci bane kawai a dukkan wani wanda wani wuri da ake daukan yana da falala za a nemi tabarruki a wurin to ya shiga ciki ba za a je ba ba za a tashi takanar mutum daga kasarsa ko daga garin su ya je wani wuri ya je wani gari ya je wata kasa niyyar wannan ziyara ba wannan ga shari'a ba kuma shari'a ba ta yadda haka ba mun tsare jiya inda malam yake kokarin cewa hadisin ya zo ne da lafazin la tashiddu rihal wanda wannan ladin yana bada fa'idatar da nafi amma malam yake cewa abinda ake nufi da shi shine annahyu ma'ana hani nayi bayanin bambancin nafi da nahyu a ciya cewa nafi kaman kurewa ne kamar a ce ai ba a yi shi kuma nafi nahyu shine kaman manzon Allah ya ce kada a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo sai kawo da sigan nafi cewa ba a yi kamar alin suke cewa abinda ake nufi da shi shine manzon Allah yana kokarin hanawa ne cewa kada a yi a daidai wannan gaba muka tsaya a jiya a yau insha Allah za mu tashi ne a daidai shahi na 227 a irin wannan littafi nawa za mu tashi inda malam yake cewa kultu wa mimma yashhadu li kauni an-nabi huna bi ma'na an-nahy riwayat al-muslim fil hadith ath-thani la tashuddu thumma qala hafi malam yake cewa kultu sai na ce wa mimma yashhadu li kauni an-nabi huna abinda yake tabbatar da cewa nasiyu da aka yi anan bi ma'na an-nahy yana bada ma'ana an-nahy ne ma'ana hani da cewa korewa aka yi amma abinda ake nufi hani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokari ne ya hana cewa kada a yi yace abinda ke tabbatar da haka shine riwayar muslim hadisi nabi da makaranta cewa la tashuddu cewa la tashuddu aka riwayar muslim yazo daren riwayar su la tashuddu rihal da mufradi wannan ruwaya na muslim da ya zo da shi nabi sai cewa la tashuddu da jami to a wannan ruwaya da imam muslim ya zo da shi shine malam yake cewa thumma qala al-hafiz bi hafiz mana ibn hajar asqalani kenan sai yake cewa qauluhu fadan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cewa illa ila thalathati masajid la tashuddu ar-rihala illa ila thalathati masajidi yace wannan gaba na cewa illa ila thalathati masajidi yace al istisna mufrad wannan istisna ne ana ce mishi istisna mufrad akan ce masa kuma istisna naqi ba'da abinda ake nufi da shi shine istisna inda aka share mustasna min ba a kawo shi ba ya kawo ainihin mustasna kawai ba a kawo mustasna minhu ba shine ake cewa istisna mufrad ko kuma a ce mishi istisna naqi balaki wa taqdir la tashuddu ar-rihala shi ibnu hajar take cewa abinda ake nufi abinda ake zaka iya kattarawa shine ati la tashuddu ar-rihala kada mutun ya tashi takanat daga garin su ya daura dan mara ya sa siddi ga abun hawarsa ila maudi'in zuwa ga wani wuri da niyan zuwa wani wuri saboda falalarsa saboda darajar wurin, saboda nimar tabaruki a wurin. Yake cewa abinda ake nufi ne kada a yi haka. Yake wa lazimu man'u safar, wannan sai lazimta cewa an hana tafiya ta kanat daga inda mutum yake yaje wani wuri ila kulli mawdu'in ghayra, zuwa ga dukkan wani wuri wanda ba waɗannan wuraren guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada bayani akan su. An san wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada bayani akan su wurare uku ne: Masjidul Haram, Masjidul Nabawi da kuma Masjidul Aqsa. Waɗannan su ne guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dama cewa ka iya tashi ta kanas daga kasanku ko daga garinku ka je ziyara wannan masallaci ko kuma kai sallah a wuri. Malaka ce wale annal mustasna minhu fi mufrad muqaddar bi a'ammil a, sai manzon sai malaka yake cewa saboda mustasna mufrad, dama ma faɗa cewa mustasna mufrad shine mustasna da aka share mustasna min, to yakan ce to tunda an share shi akan kaddara shi ne, yake cewa akan kaddara shi ne bi a'ammil a, mafi gamewa gaba daya, abin da yake komai gamewa. Ma'ana idan aka kawo istisna'ul mufrad ko kuma istisna'u naqis, to wannan ainihin istisna'in ya shafi komai da komai gaba daya, ya shafi komai da komai, ya game komai da komai gaba daya. Ma'ana abin da yake sai ishara a kansa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tashuddu rihala illa ila thalathati masajidi, manzon Allah ce kada a yi sai ya ce banda waɗanda masallaci guda uku. To sai nuna kenan tunda akan kaddara mustasna minhu na istisna'il mufrad ko istisna'il naqis akan a'ammil a'am, kenan ya shafi kenan banda waɗannan masallatiyan guda uku, babu wani wuri da ya dace da ya halitta wani ya kai ziyara da niyan ibada, da niyan falalan wurin, da niyan neman tabaruki wurin, da niyan yin ibada a wurin. Ko ina ya shiga in dai ba waɗannan masallatiyan guda uku ba, su kawai aka ɗebe. Idan ka ɗebe waɗanda masallatiyan guda uku, to ko ina gaba da shi sai yake cewa akan kaddara shi bi a'ammil a, ma'ana abin da yake gamewa ko yake komai gamewa gaba da, ma'ana komai da komai ya shiga. Sai shi Ibnu Hajar din ya cika da cewa walakin sai dai yumkinu an yakuna al-muradu bil umumi huna, sai dai yana iya yiwuwa a ce abinda ake nufi da wannan umum din gaba ɗaya anan al-makhsus, cewa akwai waɗansu wuraren da aka keɓance, ma'ana an keɓance ne ba zai zo aka ainihin an game gaba ɗaya ba, kamar yadda shi Ibnu Hajar ya faɗa kenan. Sai ke cewa wa huwa al-masjid, sai ce to idan ko an keɓe sai kasance ana nufin masallaci kenan. Kenan sai nuna cewa abinda shi Ibnu Hajar ya je gare shi yanzu shine cewa ya yadda idan aka zo da istisna mufrad ko naqis ya shafi komai da komai gaba daya. To amma sai cewa to amma shi anan yana fahimtar cewa a wannan istisna mufrad din bai shafi komai da komai ba, da a takaita shi ne akan masallatayya kawai, masallaci kawai. Kenan yana nufi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa ne kada mutum ya daura damara ko ya sa siffista ko ya yi niyyar tafiya daga gare su zuwa wani wuri, daga ƙasar su zuwa wani wuri, da niyyar ziyartar wani masallaci in dai ba masallatayyan nan guda uku ba. Idan ya je a haka sai nuna cewa in ba masallaci ba ne, waɗansu wurare da ba masallaci ba su hanin bai shafe su ba. Wannan abin da ihtimalin da shi Ibnu Hajar ya je kenan a kansa, za ka ji martanin da shi malam zai maida dangane da wannan ihtimalin. Amma dai ya yadda ta tashi fari cewa idan aka yi amfani da istisna'ul mufrad ko istisna'ul naqis, to wannan istisna'in ya shafi komai da komai, ba abin da zai fita daga ciki. To amma sai ce yana ganin anan ana nufin wani keɓaɓɓen abu ne shine masallaci, ma'ana kenan duk wani wuri da ba masallaci ba ne wannan hanin bai shafe shi ba. Wannan yadda shi Ibnu Hajar ya ɗauki maganan kenan, ya ce abin da yake ya fahimta kenan anan. To bayan ya kawo wannan, sai shi malam ma'ana Muhammad Nasiruddin Albani mai wannan littafi din sai ce kultu, sai na ce wa hadha al-ihtimal da'if, yace wannan ihtimalin wannan fahimtar da shi Ibnu Hajar ya zo da shi anan yana da rauni, wannan fahimtar tana da rauni ta bata muna tare. Saboda haka wannan fahimtar ta shi cewa yana ganin a wagga istisna'in mufrad ya shafi masallatayya ne kawai, bai shafi waɗansu wurare da ba masallaci ba. Zai ma yake cewa wannan ihtimali wannan fahimtar tana da rauni. Sai malam yake cewa was-sawab, abinda yake daidai a takdirul awwal, takdiri na farko. Me takdiri na farko? Shine inda ainihin shi Ibnu Hajar yake cewa da annal mustasna minhum bil mufrad muqaddar bi a'ammil a'. Yake cewa shi kowane lokaci idan aka yi amfani da istisna'i mufrad ko kuma istisna'i naqi, yana dauka ainihin me yana gane komai da komai gaba da shine na farko. Fahimta na farko da shi Ibnu Hajar ya kawo, sai malam ne yake cewa wannan fahimta ta farko da ya kawo ita ce daidai. Amma fahimta ta biyu da ya zai kawo cewa amma anan yana ganin ya shafi masallaci ne kawai, sai malam yake cewa wannan fahimtar tana da rauni. Malam yake cewa me yasa? Yace lima taqaddama fi hadisi Abi Busra. Sai malam yake cewa dalilin da yasa yake cewa fahimtar ta biyu da Ibnu Hajar ya kawo tana da rauni, wannan fahimtar ta ta farko cewa ya shafi ko ila da ko ila ce daidai. Yace dalilin da shi yasa yake haka, in ka koma ga hadisin Busra wa Ibn Umar, ka koma ga hadisin da muka karanta baya, hadisin ainihin an Abi Busra al-Ghifari annahu laqiya Aba Hurairata wa huwa jaa fa qala min ayna jita. Mun karanta shi a baya, yake cewa yace idan ka dubi wannan hadisi, muka dubi hadisin Ibn Umar, yace min inkari safar ila tur, inda yake ne inkarin tafiya zuwa ga wancan dutse na tur. Kaga Ibn Umar ya hito karara ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana haka. Sannan shi Abi Busra da ya gamu da Abu Huraira, Abi Huraira yake ce mu Abu Huraira yake ce masa ya fito ne daga dutsen Tur. Sai shi Abi Busra yake cewa Abi Huraira, da na haɗu da kai kamin ka ji da baka ji ba. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashiddu rihala illa ila thalathati masajid. Kada mutum ya ɗaura kayansa ya sa fitinsa da niyan zuwa wata ƙasa ko wani gari, ziyartar wani wuri ko wani abu, sai waɗannan masallatayin guda uku. To kaga Abu Busra sai yake nufin cewa ne wannan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi ko ina da ko ina. Tunda kaga Abi Huraira ai shi ina yake, ai ba masallaci yake ba, ai wurin wani dutse ne, a wurin dutsen fa babu masallaci a wurin, kaga dutse ne. To amma sai Abi Busra yake cewa da na sani, da na haɗu da kai kamin ka ji da baka ji ba, saboda ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Shi ma wanda zai fita zuwa ainihin to ya zo ya tarar da Ibnu Umar, yake cewa zai je fita je ainihin wurin dutsen to, sai Ibnu Umar yake cewa ainihin kada ka je can, kada ka je ainihin to, ka bar ainihin tur. Har a cikin magana yake cewa wada an kaso da tafi, ka bar ainihin wannan dutsen tur, kar ka je wuri. Shi ma me ya kawo hujja da shi? Ya kawo hujja ne da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, la tashiddu rihala illa ila thalathati masajid. Kaga shi ma Ibnu Umar yana fahimtar cewa ba wai ana nufin masallatai ya kawai ba, a duk wani wuri da za a je a yi ziyara da ake ganin yana da falala, yana da albarka, za a ji neman tabarruki a wurin, ya shiga ciki. Shi yasa ya hana mu wannan cewa kada ya je bi, kada ya je wannan ainihin tur, ya hana Abu Kazwa Kazwa'ata yace kada ya je. Saboda haka shi ma yana fahimtar haka dai cewa abun bai takaita ga masallaci ya kawai, a ya shafi har duk wani wuri da za a ce masa yana da falala, matukan za a je ne da niyyar ziyara ai ibada a wurin, to hanin ya shafe shi, saboda haka ya shiga ciki. Shi ne malam yake cewa to in ka dubi wannan, za ka ga cewa fahimtar da Ibnu Hajar ya kawo na biyu cewa abun ya shafi masallatiyya ne kawai, to wannan fahimtar tana da rauni. Bal fahimtar da ya kawo ta farko cewa ya shafi ko ina da ko ina, ita ce fahimta mafi ƙarfi, ita ce daidai da ya kamata mutum ya ɗauka dangane da wannan. Malam yace wa ya'ti bayaninsa zai zo. Thumma qala al-Hafiz, limalin yake cewa sannan shi kuma ainihin Ibnu Hajar, mana Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, sai yake cewa wa fi hadha al-hadith, a wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa la tashiddu rihala illa ila thalathati masaji, Ibn Hajar yake cewa a cikin wannan hadisi yana nuna fadilatu hadhihi almasaji, yana nuna falalan wa'annan masallatin yan guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware, yace ana iya kana iya takanar daga kasarku ko daga garinku ka je can ziyara kai ibada a wurin, yace yana nuna falalan wa'annan masallatin kenan guda uku, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, yace wannan yana nuna wannan falalan wannan wannan masallatiyar, wa maziyatuha, da darajar su ala ghairiha bisa ga wa'ansu masallatiyan da ba su ba, li qauniha masajidil anbiya, saboda kasancewar su masallatiya ne na ainihin annabawa, masallatiya ne na annabawa, wa li annal awwal qiblatan nas, na harko ma shine Masjidil Haram kenan, ai kaga shine alqiblan mutane, nan ne kowa ke kallaye ne yayi sallah, yake cewa wa ilaihi hajjab, a nan ne kuma ainihin ake aikin hajji, hajjab shine ana nufin ainihin aikin hajji, a nan ne ake me ake aikin hajji, saboda haka sai yake cewa sai nuhun nan yake wa tsani na biyun kuma shine Masjidil Aqsa kenan, yake cewa kana qiblatu ummi salifa, shine alqiblan al'ummar da suka gabace mu, kaga hatta ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ai tashin fari ai can suke kallo, daga baya ne aka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad nara taqallubu wajhika fis sama, har zuwa karshe cewa aka canza masa aka ce ya koma yana kallo ainihin Masjidil Haram, to kaga darajar sa kenan, malam yake wa sali masallaci na uku shine masallacin annabi na Madina, ussisa ala taqwa, ita ce masallacin da aka gina akan tsoron Allah, wanda lokacin da munafikai suka gina waɗansu masallacin su a can kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ji bude, Allah ya saukar masa da ainihin aya cewa kada ya ji wannan masallaci din Masjidul Dirar ne, an yi shi ne saboda me, a cutar da musulmai, saboda haka kada ya ji, masallaci na harko da ya kafa ita ce wanda aka gina akan taqwa, saboda haka ita ce ya bi dacewa ya sallah awal, to kaga waɗannan masallatiyan guda uku kowanne yana da ainihin daraja kwarai da gaske, to Ibn Hajar yake cewa hadisin yana nuna falalan waɗannan masallatiyan guda uku cewa sun fi kowanne masallaci a falala a duniya, balle ma a wurin sallar lada, idan kai sallah a masallacin harami za a baka sallada dubu ɗari, a lokacin da kai in kai sallah a wani masallaci da ba shi ba ba za a baka wannan ladan ba, mana sallah a masallacin harami ya fi sallah a wani masallacin da ba masallacin annabi ba, ba Masjidil Aqsa ba, da ainihin sallah dubu ɗari, sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sallah a wani masallaci da ba masallacin harami ba da sallah dubu, kaga dukkan wannan maziya ne, wannan daraja ne da waɗannan masallatiya suke da shi, shi ne Ibn Hajar yake cewa a wannan hadisin yana nuna falalan waɗannan masallatiyan guda uku da aka yi bayani akan sa, to sai ma ne yake cewa waqtilifa fi shaddir rihal ila ghairiha, akwai sabani akan cewa shin daura mutun ya daura sittin sa zuwa ga wani wurin da ba masallaci ba saboda neman albarkan wurin da sauransu, kad zihabi ila ziyaratis salihin, kamar mutun ya tashi da kanar daga garin su je ziyaran waɗansu mutanen kirki, ahya wa amwat, rayayyu ko kuma ainihin matattu, ko kuma rayayyu da ainihin matattu, wa ila almawadi' alfadila, ko mutum ya tashi daga nan daga garin su ko daga kasar su zuwa wata kasa zuwa wani gari zuwa me zuwa kokarin ziyaran wani wuri da wanda yake gani sai yana da falala kamar dutsen turun da muka yi ta magana a cikin hadisi, liqad tabarruki biha, saboda nima albarkacin wurin, wassalatu biha, da yin sallah a wannan wurin, fa qala shaykhul abu muhammad jawini, sai shaykhul muhammad abu muhammad jawini yake cewa yahrumu shaddur rihal, cewa haramun ne daura sitti ko mutun ya daura kayarsa da niyyar yayi tafiya ila ghairiha, zuwa ga wani wuri da ba ɗaya daga cikin waɗannan masallatai yan bane, yace amalan bi zahiril hadith,
saboda ai lura ko aiki da zahirin hadisi idza la tashiddu rihala illa ila salatati masajid, kada mutun ya daura kayansa ya je ziyaran wani masallaci ko wani wuri sai wa'annan masallatai guda uku, yace to duk wani wuri ba ma masallaci ba duk wani wuri ya shiga ciki akan haka ya shiga ciki. Wa ashara al-qadi Hussein ila ikhtiyari, shi ma ainihin qadi yayi isharar cewa wannan shine zabin sa. Wa bihi qala Iyad wa Qa'iba, shi ma ainihin qadi Iyad yake cewa abin da ya zaba kenan, da kuma ainihin wa'ansu bangarori na malamai sun zabi haka cewa koda ba masallaci bane duk wani wuri da zaka tashi zuwa yana da falala ka je ka ziyarci wannan wurin wannan ya shafi shi. Inda muka yi magana cewa salihin ma'ana mutanen kirki rayayyu, ma'ana ka ce ba wai zaka je ziyaran wannan mutumin kirkin bane, a'a zaka je saboda wurin yana zaune a wuri, saboda haka yanzu wurin na da falala bari ka ji wurin. Amma don ka je ka ziyarci wani wanda yake mutumin kirki ne, wannan ba matsala bane, an riga an san wannan. To saboda haka sai yake cewa da waɗannan malamai suka ci gaba ɗaya ya shafi dukkan ko'ina gaba ɗaya. Sai yake cewa wa yadullu alayhi ma rawahu ashabu sunan min inkari abi busra al-ghifari ala abi huraira, yace abinda ke tabbatar da haka din ayyuka koma ga hadisin abi busra al-ghifari wanda ya inkarin haka ga abi huraira, ya inkarin zuwa da abi huraira ya zuwa ga ainihin tur kago tur ba masallaci bane wani wuri ne na musamman. Yake cewa yayi wa abu huraira inkari khurujihi ila tur, ita da ya zuwa ga wannan dutsen tur. Wa qala lahu, sai yake cewa law adraktuka, da na haɗu da kai ne kamin ka je can, qabla an takhruja, kamin ka je wannan dutsen ma karakta, yake cewa da baka je ba. Kaga shi ma ya tabbatar da nuna cewa me ba wai ana nufin masallatiya ba kawai, a'a hatta ko wani wuri ne kake ganin yana da falala kake ka je ziyartar sa, to ya shiga ciki gaba daya. Matukan ziyara ce ta ainihin ibada, ka je ka yi ibada, ko dai ka mai da ziyaran ma ibada, ko kuma ka yi ziyara ka je ka yi ibada a wurin. Ai tambaya jiya, to ina irin excursion din nan da ake zuwa saboda karo ilimi da sauransu, muka ce ai wannan ba aibar ba wani ziyara bane na ibada, ziyara ne na zuwa karo ilimi, saboda haka in dai ba asalin wurin shari'a ta hana a je wurin bane, to baya da komai wannan bai shiga cikin wannan hali ba. Wa tadalla bi hadha alhadith, ya nuna yayi kau hujja da wannan hadith, fa dalla ala annahu yara haml alhadith ala umumihi, yana da ganin cewa lalle dole ne a dauki hadisin akan umumi cewa ya shafi komai da komai, ba'ana ko ina da ko ina. Wa wafaqahu abu huraira, anan take kuma da abu busra ya faɗi wannan magana, abu huraira ya masa muwafaka, saboda me bai masa inkarin cewa ba haka ake nufi, yin shiru da yake cewa yin shiru ya tabbatar da maganar ki ne, ya yadda da maganar ki ne, ya dauki maganar ki, bale cewa sahihu inda imamu haramaini, abinda yake sahihi a wurin imamu haramaini wa gairihi da makamancin sa min shafi'i da wasu malaman shafi'iyya, annahu la yuhram, yake la yuhram cewa ba a haramta ba, wa ajabu ala hadith bi adwi ba, sai aka tambaye su to idan kuka ce ba a haramta ba, cewa ba a haramta a je wani wuri ba wanda ba masallaci ba, cewa waɗansu wurare da mutum zai je yana ganin akwai falala a wurin ba haramun bane ya je wurin saboda ziyara ko ibada a wurin, idan kuka ce haka to me za ku ce dangane da wannan hadisi, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaki cewa wa ajabu anil hadisi bi ajwiba, sai suka ba da amsa dangane da wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman ma hadisin abi busra cewa la tashiddu rihala illa ila thalathati masajid, sai suka bada ainihin jawabi da cewa dangane da wannan hadisi na abi busra, abin da ya faru tsakanin sa da abu huraira, sai suka ce abinda ake nufi, abinda manzon Allah yake nufi, sai suka bada amsa da amsoshi kamar haka. Na daya, bina annal murada annal fadilata tamma inma hiya shaddu rihala ila hadhihi almasajid bi khilafi ghayriha fa innahu ja'iz, sai suka ce amsa na farko da za su bada dangane da haka shine abinda ake nufi da cewa la tashiddu rihala illa ila thalathati masajid, cewa abinda ake nufi, abinda ake nufi shine annal fadilata sama, cewa idan ana son falala cikakken falala ana samun su ne, inma hiya shaddu rihala ila hadhihi masajid, cewa ana samun shi ne idan aka tashi takanar zuwa ga waɗannan masallatai guda uku bihilafi ghayriha, ma'ana sabanin waɗansu masallatiya waɗanda ba su ba fa innahu ja'iz indi ba don neman falala cikin ke bane to ya halatta a je wani masallaci sai suka je akan cewa abinda manzon Allah ke didi in ana neman cikakken falala to kada a je ko ina sai ɗaya daga ɗan masallatin guda uku idan ko ba ma cikakken falala ake nima ba in duk kawai halacci ake magana to ya halatta a je waɗansu wurare ma waɗanda ba masallaci din ba amsa na hukumin da suka bada shi ma malam zai bada nashi ansan ya nuna wannan ansan bai yi ba yace wa qad waqa fi riwayati li ahmad haske kawo dalilin cewa ya zo a hadisin ahmad sayati zikruha bi lafzi anan gaban ma za a saki kawo hadisi da lafazin cewa la yanbaghi lil muti an ta'mala wa huwa lafzun zahir fi ghairi tahrif sai suka dauki wannan hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanbaghi lil muti bai dace ba lil muti ga mai abun hawa misalin jaki na faɗa jiya cewa abin da ake cewa muti shine jaki bai halitta ba mutum ya dau jakinsa ya hau jakinsa ina an ta'amal ya hau jakinsa ya je ziyaran wani wuri in ba waɗanda masallatai guda uku ba cewa bai dace ba lafazin cewa la yanbaghi cewa bai dace ba sai suka ce to tunda an ce bai dace ba ne wannan lafazin zahir bi ghairi tahrim ya hijo karanta cewa ba haramun ake ne ba tunda an ce bai kamata ba ne ba a hijo an ce haramun ba ne karara cewa aka bai kamata ba to shi ma nan cewa akan wannan cewa lafazin la yanbaghi shi za a dauka a matsayin cewa shi zai nuna cewa ba haramun ba ne shi ma malam zai bada ansa akan sa bal ma zai kawo ayoyi da aya ma wacce aka yi amfani da ita a cikin suratul furqan inda aka yi amfani da lafazin yanbaghi amma kuma yana nuna me haramci yana nuna cewa ainihin haramci ne har ya kawo inda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul furqan inda Allah yake cewa qalu subhanaka ma yanbaghi lana an nattakhidha min dunika awliya cewa sarki ya tabbata gare ka a can aya ta baya inda Allah yake cewa antum adlabtum ibadi haula'i am hum dallu sabila shin ku kuka batar da wannan bayi nawa ko kuma su suka bace da kansu sai suka bada ansa annaba suka bada ansa cewa subhanaka sarki ya tabbata gare ka ba ma kana yanbaghi lana bai dace ba ainihin gare mu Allah takhiza muliki min dunika awliya wani koma bayan ka a matsayin ainihin majibinci bai dace ba to sai aka yi amfani da lafazin cewa bai dace ba to idan aka ce lafazin yanbaghi shi ke nuna cewa ba haramun ba ne to idan ka dauki wa ga aya cewa annaba suka ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka bai dace ba muliki wani a matsayin waliyi majibinci ba kai ba Allah madaukakin sarki to idan aka ce amfani da lafazin la yanbaghi shi ne dalilin da zai sa a ce ba haramun ba ne idan sai ya kasance ashe rikon wani Allah a matsayin wali sai zai wuce ma ba haramun bane ke illa bai kamata bane kawai ba haramun bane saboda ai amfani ne da lafazin mai yanbaghi to kaga wannan shike nuna cewa ashe amfani da cewa lafazin yanbaghi baya nuna cewa ba haramun ba akwai lokacin da yanbaghi zai zama ana nufin haramun akwai lokacin da zai zo cewa kawai ana nuna wurin bai kamata ba saboda haka sai malam ya kawo wannan da niyyar mai da martani akan cewa ai amfani da lafazin yanbaghi yana nufin ba haramun bane wannan ba dalili bane saboda ga aya a gaba in muka zo kawo wurin zai kawo kuma da hadisai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi amfani da lafazin yanbaghi din amma a matsayin cewa abun haramun ina ba ta fahimta to saboda haka sai wannan ansa na harko kenan da suka bada cewa me in ana nihin cikakken falala ne to bai dace a je ko ina ba sai wa'annan masallatai guda uku amma dai sauran wuraren ya halitta sai suka kawo wannan hadisi to sai malam yake cewa na biyu amsan da suka bayar na biyu dangane dai da wannan hadisi yace wa minha annal nahyi al mahsus bi man nazara ala nafsihi salata fil masjid bi masjidin min sa'ir al masajid ghairi salata sai suke cewa dalili na biyu kuma da yasa suke ganin cewa ana iya zuwa wani wuri shine cewa ai wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan a cikin wannan hadisi yace maksusun kibabbe ne biman nazara ga wanda ya alwashi, ma'ana wanda bai alwashi ba shi wannan bata shafe shi ba, yana ce zuwa wani wuri. Amma bai halitta wani yayi alwashi cewa zai je sallah a wani masallaci inda ba masallaci ne guda ba, ka kawo cewa ana magana ne hanin ya shafi wanda ya alwashi ne. Amma wanda bai alwashi ba shi bai shafe shi ba, yana iya zuwa ko ba masallaci ba ko a wani wuri yayi sallah ko da ba a garin su bane ko da wata kasa ce, yana sallah banda wayannan masallaci yan guda uku. Yace fa innahu la yajibu alwafa bihi, wannan ba wajibi bane mutum ya cika wannan alƙawari. Abna uku da suka kawo, mana amsa na uku da suka kawo, yace wa minha an almurada hukm almasajid faqat, cewa abin da ake nufi shine wannan hukuncin ya shafi masallatai ne kawai, bai shafi wani wuri ba, duk wani wuri wanda ba masallaci ba ba na bi shahin shi ba. Wa annahu la tutashiddu bihala ila masjidin min almasajid lis-salati fihi ghayra hadhihi salata, cewa kada mutum ya daura damara da niyyar ya je yi sallah a wani masallaci wanda masallacin da ba ga masallacin gare su ba, kamar mutum ya tashi ne ya ce zai yi alwashi ko zai je ya yi sallah a masallaci kaza na Kano, a masallaci kaza na Lagos, a masallaci kaza na Yemen, a masallaci kaza na ainihin wani wata ƙasa ce wanda ba Najeriya ba ko wani gari wanda ba garin sa ba, cewa bai dace ba indai masallaci ne alwashi zai je sallah a wani masallaci indai ba masallaci ne guda uku ba, ma'ana dai suna nuna cewa in ba masallaci ba ne, in wani wuri ne ka je neman tabarruki a wurin, ka je wata ibada a wurin, to ba laifi bane tunda ba masallaci bane abin da suka faɗa kin. To ammal qaddu ghayri masajid li ziyarati sali, yake cewa ainihin amma nufin wani wuri wanda ba masallaci bane saboda ziyaran wani nagartaccen mutum, salihin mutum, aw qaribin ko ziyaran wani dan uwa na kusa, aw sahibin ko aboki, aw talabil ilmin ko kuma ainihin neman wani ilimi, aw tijaratin ko wani kasuwanci, aw nuzhatin ko guje ba wata ƙanna da ake yi a inda yake sai guje ma wannan ainihin ƙanna din, bala ya dukulu fi nahai, sai suka ce ba zai shiga cikin wancan hayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba. Wa yu'ayyiduhu ma rawa Ahmad, sai suka ce abinda ke tabbatar da haka shine abinda Imam Ahmad ya rawaito bi tariqi Shahr bin Haushab, daga hanyar Shahr bin Haushab wanda mun karanta ruwayar sahiya, bali ke cewa sami'tu Aba Sa'id, yake cewa mun ji naji Aba Sa'id wa zakartu indahu salata fi tur, sina ambaci sallah a wurin cewa sallan da muka je muka yi a wurin dutsen tur, fa qala, yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanbaghi, mana Abi Sa'id yake cewa manzon Allah yake cewa la yanbaghi lil muti, baya halatta ga wani mai abun hawa musamman jaki, an ta shidda rihali ni ya tattaya aikin mai ya daura siddinsa ko ya hau abin hawarsa ila masjidin, zuwa ga wani masallaci tabtari fihi sala, wata kake neman sallah a ciki gairar masjidil haram, banda masallacin harami wa masjidil aqsa ko masallacin kudus wa masjidi ko kuma masallacina. To abinda ke ciki shine cewa kawo lafazin jiya ma mai maganarsa cewa wannan ainihin karin cewa ila masjidin tabtari fihi salata fi gairar masjidil haram, mun kawo mai bayanin sa ake cewa wannan tsarin bai tabbata ba, amma ne ya kawo cewa idan ka dubi hadisin nan ya fito ta hanyoyi ya kai wurin guda takwas, kowane hanya da ya fito kowane hadisi ma'ana sahabbai ya kai takwas da suka rawaito hadisin, a kowane sahabi ka ɗauka za ka ga hadisin ya fito ta hanyoyi daban-daban, yace dukkan waɗannan hanyoyin gaba ɗaya babu wanda ya zo da wannan ƙari sai wanga ainihin wanda shi Shahr bin Haushab ya zo da shi, bal ma an samu waɗanda suka ruwaito daga wurin sama irin su Lais, irin su Abdul Hamid, waɗanda sun ruwaito daga wurinsa amma ba tare da wannan ƙarin ba, a lokacin da malam yake kokarin nuna wannan ƙari to bai tabbata ba, saboda shigar da wannan ƙari shi zai tabbatar da maganar da waɗanda suke fara cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya ce ne aka shudda rihalihi ila masjidin tattabatazi bihi salat, kaga sai abun ya takai ta cewa masallaci kawai ake nuni kenan duk inda ba masallaci bane bai shiga ba, shi yasa tun jiya ma ne yake nuna cewa su wannan ƙari da aka yi bai tabbata ba, ya kawo bayanai daban-daban wanda tabbatar da cewa din bai tabbata ba غير مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد وشهر حسن الحديث to inda malam zai mai da masani anan shine inda shi Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa da ya kawo gaske yake cewa anan yake cewa shahru dinnan hasanul hadith ma'ana hadithin sa in ya rawaito hadisi ne haka wa yake cewa wa in kana fihi ba'd adh-dha'f tare da cewa akwai wa in sashi na rauni tare da shi amma in ya rawaito hadisi ana daukar shi a matsayin hadisi ne haka amma tun kafin mu je nisa a jiya da muka karatu malam ya kawo cewa shi Ibn Hajar ya zo da lokacin da ya fito da hadisin sai zai kawo taharijin shi ko kuma ya kawo tarjuma na shi shahru bin shahab a cikin littafin sa wanda ake cewa at-takrib a lokacin da zai bayanin matsayin shi wannan shahrudin bin haushab sai yake cewa matsayinsa shine saduq kathirul awham sai yake saduq ne sai yake kathirul awham amma yana da wahami da yawa wahami shine ainihin temuwa ga abin da yake da zaka fada sai kai temuwa kaje ka fadi wani abu daban shine wahami wannan ka'ida kuma duk wani ainihin bai ruwaito hadisi dake da wannan illa to illa sai babba wanda hadisin sa duk lokacin da ya ruwaito hadisi za a ce wannan hadisi da aiki ya kawo shi a baya cewa Ibn Hajar ya kawo shi a cikin littafin sa takrib ya kawo shi akan haka to amma ga nan sai malam sai shi Ibn Hajar ya kawo cewa kuma hadisin sa hadisi ne hasan shine malam zai ce nan kultu sai na ce laqad tasahala al-hafiz rahimahullahu ta'ala fi qawlihi fi shahr annahu hadithu hasan hasanul hadith yake cewa dangane da wagga magana da Ibn Hajar yayi anan yayi tasahuli abinda ake cewa tasahuli shine ainihin sako-sako da abu yayi sako-sako da abin sai da yake cewa nan ainihin sharu hadithin sa hasanul hadithi ma annahu qala bi takrib sai malam yake cewa tare da cewa ya fada shi Ibn Hajar din ya fada a cikin littafin sa wanda ake cewa ainihin mai at-takrib cewa kathirul awham kamar da muka fada can jiya ya ce saduq kathirul awham shi shahr saduq ne kathirul awham yake gabata ba kamar da gabata wa min al ma'lum malai ce abin da yake sananne ne anna man kana kadhalika duk wanda aka siffanta shi da haka cewa kathirul awham aka siffanta shi da haka fa hadithuhu da'if hadithin sa zai kasance da'ifi ne la yuhtaju bi ba za a kawo hujja da shi ba yace kama qarrarahu al-hafiz nafsa kama yadda shi ai nafsu kama yadda shi hafiz ibn hajar da kansa ya tabbatar da wacce magana fi sharhi an-nukhba al-ittihadi da ake cewa sharhi an-nukhba sharhi da hadd al-ittihadi na mustalahul hadith yake bayani akan ilimin hadith shi ma ibn hajar karan kansa ya tabbatar da cewa wanda duk yake da wanda aka siffanta da cewa kathirul awham to hadithin sa duk inda aka gane shi hadisi ne da'ifi ne ba za a kawo hujja da shi to haka a tunda ya tabbata haka kuma hatta shi Ibn Hajar ya tabbatar da haka a cikin littafin sa to ya tabbata kenan cewa anan a zo a kawo hujja da hadisin shi shahar din to wannan abu ne wanda bai taso ba saboda haka wannan hujja da suka kawo wannan dalili da aka kawo to wannan abu ne wanda yake na aiki na daban kuma ina gani bari mu tsare din wannan gaba saboda idan muka tashi anan ba inda za mu tsaya kusa sai mun shiga wani shafi saboda haka mun ga lokacin da alaman ba zai ba mu daman yin haka ba bari mu tsaya anan insha Allah sati mai zuwa sai mu tafi mu tashi daidai gaba da inda malam yake cewa tun ba hab annahu hasanul hadith cewa kaddara ma cewa din shahru din hasanul hadith ne zai kawo bayani da zai kare akan haka ina ran sai mu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah mu tsaukin sarki ya ba mu ladin sai ba mu ikon aiki da shi kuskure da muka yi kuma muna roƙon Allah ya yafe mana Allah gane da mu gaskiya ce ba mu ikon binta gane da mu ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata
marasa lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu wa'anda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya cikin su Allah ya rahmace su Allah ya sa aljanna ce makoman su mu kuma da muke duniya ka sa ranar cika mu cika da imani ka sa mu kyakkyawan karshe wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.